吧唧，没有口呀。Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na fuskantar kakkausan suka bisa zargin nuna halin ko oho kan tsanantar matsalar tsaro a arewa maso yamma.
To in har ana dauka anwa shi Jonathan waka zuwa mai marafa kan to kamata yanzu muku mai wata waka ta zuwa mai hulla Lagos don gashi an kashe dan uwanmu amma mai hulla ya tashi ya Lagos don kaddamar da mutane.
Jama'a assalamu alaikum. ‘Yan Najeriya da dama musamman a yankin arewa maso yamma na ci gaba da kokawa kan ƙara ta'azzarar matsalar tsaro a yankin, inda ‘yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare da kisan jama'a da kuma satar mutane domin karɓar kuɗin fansa. Hare-haren da ‘yan bindigar suka yi ta kaiwa a ‘yan kwanan nan a garuruwan gabashin jihar Sokoto da wani yanki na jihar Zamfara har ma da jihar Katsina da suka yi sanadiyar rasa rayuka fiye da 100 a cikin 'yan kwanaki kalilan, ya sa jama'ar yankin soma tunanin ko wata kullalliya ce aka shirya domin tarwatsa yankin. Harin baya-bayan nan da aka kai a jihar Sokoto, inda 'yan bindigar suka kona motar safa da ke makare da jama'a ciki har da mata da kananan yara, ya sa al'ummar jihar cikin shakku da zargin shugaba Buhari da gwamnatinsa sun yi watsi da su a yayin da suke fuskantar mummunar matsala. Hakan ko ya biyo ne bayan ziyarar da shugaban kasa ya kai a jihar Lagos domin halartar bikin kaddamar da littafi kan tarihin rayuwar wani dan kasa washe garin ranar da aka kai harin na Sokoto, lamarin da wani jigo a jam'iyyar APC a jihar Kebbi Sani Dododo yake ganin sam bai dace ba a wannan lokacin.
Idan a lokacin da muke APC muka ce ma PDP zuwa mai marafa kan wanda muka ce ma Jonathan, ka tuna abin da waru yanyan aka samu tashin bom, jama'a sun ka kone cikin MNK ko in ce bus din na masu daukar jama'a, maimakon shugaba da wata ya tsaya kai jaji ko ɗan namu da shi ya wuce ya Kano wani wani taro na sanar jam'iyya Malam Ibrahim Shekau zai komo cikin PDP ko ba ba. To ashe kaga kusan tarihi na mun to maka da tarihi kusan tarihi na mai mata kansa mu ko lokacin da wuta aka ban kama jama'a wuta. To in har ana daukar anwa shi Jonathan waka zuwa mai marafa Kano to kamata yanzu muku mai wata waka ta zuwa mai hulla Lagos don gashi an kashe ɗan uwanmu amma mai hulla ya tashi ya Lagos don kaddamar da littafi. Littafin ne, littafi ya kama rayuwar jama'a. Shi shugaban kasa kwanaki ba ya je Dubai ba don me da bai aikata waka sun ka tafi ba, bai tashi ya je Abuja don me da bai aikata wakilai sun ka tafi ba. In dai shugaban kasa na iya tashi ya je Dubai wurin lalura haka ɗaya harkar kasuwanci, me yasa da bai iya tashi ya je Sokoto sai a ce sai aka wakilci?
Ba mamaki ganin tarihin wannan gagarumin ɗan siyasa da ya sa shugaba Buhari ya tafi can kaddamar da littafi.
To abinda abin magana shi ne, zama ne babban ɗan siyasa ya daidai da rayuwar ɗan adam guda? Siyasar gaba ɗayanta minana da an ka zo da ya ba da gudunmuwa har Buhari ya zama shugaban ƙasa, mun ka jama'a Najeriya a ƙauye ba mu kare rayuwarsu da dukiyarsu ba? To in gaskiya ne ko abin kaddamar da littafi sai da wurin tausaya ma rayuwar da an ka rasa? In wani abu ya zo lokaci kamata a duba a gani, kamar da annabi ya ce harul umuru a sudha, mai dike al'amari kan sai ka tsaya tsakiya sai ka duba gani shin ga rasuwa an samu ta mutane an kona su ga kaddamar da littafi, sai ka ce masu kaddamawa ka aika wakilai su wurin kaddamar da littafi, kai ka shiko da gudu ka wurin jajin ta majama. Wannan shi ne gaskiya al'amari. Ina lahi in mutum bai shugaban kasa zuwa wakilai su wurin kaddamar da littafi? Wannan shi ne gaskiya. To abin da sai muka ga magana yau saboda muna mun ka tuhu mun ka ce duniya babu wanda an mutum irin Buhari tsakanin da Allah har gobe jiran Muhammadu Buhari mutumin kirki, amma wannan sakaci kuma na bane al'ummar saka shi ko ba za mu kyale ba mu hito ga hili lokaci ya yabu tun ruwa da wani abin nan mukarimu da wani bilkidiri da wani hawama duk babu su a yato zaharan a fuskanci al'amari yadda yake mun amakan mu gaskiya. Wannan duk wani wanda kace yana son Buhari wallahi bai kai mu son Buhari ba, amma kuma bayyuwa don kana son mutum kaga za a wakawa cikin rijiya da kai da shi da mu da ku a kuma a yi zaune.
A ra'ayin ɗan rajin samar da zaman lafiya a Najeriya Comrade Aliyu Waziri, laifin ya fada ne kacokan kan makusantan shugaba Buhari domin kuwa yana da karancin mutane da ke zagaye da shi da za su gaya masa gaskiya ko mai dacinta.
Wallahi ni ba na taba ganin laifin Jalal Muhammadu Buhari, ina ganin laifin waɗanda suke aiki da shi ne. Irin manya-manyan mutane suke gindinsa su ne ba sa faɗa masa gundarin abubuwan da yake faruwa a arewacin Najeriya. In ta ɗoro ma bai san cewa an ƙona mutanen ba sai da ya tafi Lagos ya dawo. Wannan shi ne dalilin da ya sa nake ganin ban ga laifinsa ba, saboda duk yanda yake mutum duk da yake aiki yana da wakilai da ya sanya su a gindinsa waɗanda kuma za su sanar masa, wanda kuma suka hana shi, suka hana mutane su rinka samun daman ganinsa. Na ji ba Farawa ma yana cewa ya nemi ganin Janar Muhammadu Buhari ba bashi a ganshi ba, da yake neman zaɓe ba har gidansa yake zuwa a Sokoto. Amma duk wannan magana muke na kan mutanen da suke gindinsa, su ya kamata su rinka sanin matsalolin da ake ciki suna gaya masa gaskiya.
Ma ya tura tawaga mai karfi karkashin Janar Baba Ganan Mangunu ya bashi shawari kan harkokin tsaro.
Wannan tawaga ta dade ana tura ta. Ta dade ana tura ta harkokin tsaron arewacin Najeriya. Magana yake nema shugaban kasa ya rinka fitowa yana yi karara. Kamar misali zan baka Joe Biden na kasar America, kwanan nan suka samu goguwa da tazo daily basis zaka rinka kallon sa yana addressing din kasarsa daily basis. Wannan halin da muke ciki na tsaro yana nufin magana shugaban kasa ya rinka magana akai. In ka kalli ko lokacin da shugaban kasa ya ce zai koyar da inyamurai da yaran da suke ji, ai maganan ne ya gigita su kowa ya rinka fitowa yana. Inda wannan maganganun sa zai rinka, za a rinka sa shi yana wannan maganan, wallahi tsakani da Allah wasu abubuwa da yawa za su yi sauki.
To sai dai kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu yana ganin ai shugaban kasar tamkar ya je da kansa ne a Sokoto da sauran wuraren da ke fuskantar matsalar tsaro, la'akari da karfan kwamitin da ya aika a jihohin.
Waɗannan abubuwa da suke faruwa babu daɗi, babu wanda yake so irin waɗannan abubuwa da suke faruwa su ne. Saboda haka ita gwamnatin Najeriya ai ba za ta yi fushi kan mutane da su nuna damuwarsu a kan abu mara daɗi ba. Mu yanzu dai abin da yake gaba wai jayayya muke da mutane da su ke a tsawon mataki ko aikaza ko aikaza, mu ba mu jayayya da mutane kuma abin da muke so shugaban kasa kamar zai tura wannan wakilci nasa a ba mutane haƙuri a yi jaje a yi tattauna da duk wanda yake a ƙasa. Shugabannin ƙananan hukumomin da abu shafa gwamnatin jiya kuma alhamdulillah in ba da haɗa kai an tattauna in ji shawarwari nasu da ƙwararru na soja da kan wasu cikin sirri na wajen za a tattauna kuma a ga mataki da za a ɗauka. Abin da ke gaban shugaban Muhammadu Buhari ya za a kawo ƙarshen wannan ɓarna da ta'adi da kashe-kashe da ake yi, shi ne abin da ke gabansa. Kuma duk da ce ko ba a yin komai a kan waɗannan abubuwa, wasu ma da yake an san su sun ɗebi kuɗin tsaro sun kasa a kan teburi sun sa aljihu, su ma suna da ra'ayin da fito su ce gwamnati ba ta iya ba ba ta yi. Wannan duk muna ji muna kai, kuma dai abin da nake so na ce to Allah bai annabi wannan abu ya fi ƙarfin siyasa. Ɓarna ce ake wa al'umma, ɓarna ce ake wa ƙasa, kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa, ba wani bambanci na siyasa, babu ribar siyasa don mutum ya ci kuma a haɗa kai maganin wannan fitina da baki da.
To bari mu ƙarƙare shirin namu na yau a yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda wakilinmu Alfonso Okoregbe ya tattauna da Farfesa Grigory Ikechukwu, wani hamshagin ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa da yanzu haka yake neman tsayawa takarar gwamnan jihar Abia dangane da hanyoyin shawo kan matsalar tsaro da shi ma yankin ke fuskanta.
Well, this rising security for politicians do their bits, you have to blame them, but whom do they use? Are the youth? So the youth's inability to have all the resources in their hand.
Yace ana sukar 'yan siyasa kan batun matsalar tsaro, amma shin da waye suke amfani? Suna amfani da matasa ne. Muddin matashi yana da abin yi kana so ka yi amfani da shi, ai zai ki. Yanzu shawara ta anan ita ce gwamnoni su daina kiran kansu dattawa, saboda 'yan kabilar Ibo suna da dattawansu, kuma ya kamata a kira waɗannan dattawa kan teburin sulhu su yanke shawara kan abin da ya fi dacewa, yayin da gwamnoni za su aiwatar da duk wata shawarar da aka yanke. Ta haka ne za a samu mafita.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya da Alfonso Okwerube. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.